Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barka da warhaka, da fatan kun yi hutun ƙarshen mako lafiya. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare da Maraitan Litinin dinnan 2 ga watan Nuwamba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Kamar kowace ranar Litinin dai, shirin matasa na yau da gobe akan zamantakewa ne da mu'amalar ma'aurata ko iyaye da ƴaƴansu. Sai dai kamar makon jiya, yau ma zauren matasa zai ci gaba da muhawara akan hanyoyin kawar da fitina da tashin hankali tsakanin kishiyoyi.
Idan mai gida yana son zaman lafiya a cikin gidansa, idan ma baya so daga gare shi ne.
Sai masu shawara ba da shawara arziki sun zo, sannan masu ba da shawaran tsiyasu.
An banta mamu abin mu mata da kishi, mata biyu yana da daɗi.
Turka shi. To kun kusan cewa mahi yawan maza masu matahiya da ɗaya ba su fahimci abin da ake nihi da kalmar nan ta adalci ba? Kun san cewa da yawa ba su gane abin da ake nihi da yin adalci tsakanin matansu ba?
Yaya za ka zo da abu a cikin leda a haram mami gida ka shiga da shi cikin ɗakin hajiya, kuma sannan hajiya wai ta raba tare da ba kowa ta fito ta ce wai ta yi daidai? Ai, ba ka yi daidai ba, ka so a zauna lafiya ba, a kasa shi a faifai.
Mun yi tambayar cewa a ganinku me yasa mafi yawancin matan yanzu suka tsani kishiya? Za ku ji amsoshin tambayar a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
To da farko ga yadda kuka amsa wannan tambaya, kamar yadda kuka ji Jamila ta faɗi ta, wato a ganinku me yasa mafi yawan matan yanzu ba sa son kishiya? Da gobe ba sa son kishiya ne saboda galibi wasu mazajen suna nuna bambanci wa uwar gida idan suka yi mata kishiya, haka kuma uwar gida za ta ga canji a wajen mai gida ba kamar a baya ba, wanda wannan abin yana matukar kona musu rai haɗi da tsanar kalmar kishiya. Sai dai abin tambaya a nan, idan uwar gida ta ki kishiya mai mata zo neman ƴarta, za ta bashi ne ko za ta hana shi? Sako daga Aminu ɗan Kaduna Amanawa.
Domin auren mata biyu ko fiye da haka zalunci ne ga rayuwar mata, kishiya ko takara ce akwai cin rai, duk mijin mace biyu munafiki ne. Sako daga Ame Angel Onuchi.
Gaskiyar magana, wasu daga cikin matan suna kin kishiya ne saboda tsoron kada ta zo ta kore ta. Sako daga Beta Ringim.
Hakika yau da gobe wannan batu suna ki ne sabila da san zuciyarsu, kuma bayan sun san ba sa kyautatawa mazajen nasu. Sako daga Yahuza Yahaya.
Gaskiya mahi yawan mazaje yanzu ba sa kamanta adalci, yayin da suka sake sabuwar mata wato amarya, sai kaga daga zaran an kawo ta sai ya hihihi ta ta akan uwar gida, kuma hakan ba hali ne mai kyau ba. Shi yasa zaka ga da zaran tana jin kishin zaka kara mata sai hankalinta ya tashi. To wannan shine dalilin da yasa zaka ga ba sa son kishiya. Sako daga Awwal Samba Liman.
Hakika wannan tambaya ta ku yau da gobe kun so samun inda ke min kaikayi, wato iyayenmu mata suna nuna kishi ne don san kansu da kuma jahilci. Hausawa sun ce ka so wa wani abin da ka so wa kanka, don haka kai ma mijin idan ba za ka kyautata musu ba to ɗayan shi yafi. Sako daga Sadiq Oliver Kufai Toro, Bauchi, Nigeria.
Jahilci. Sako daga Zainab Isa.
Gaskiya idan za mu yi adalci ba za mu ce rashin hankali ba ne ko rashin ilimi ba ne. Dalili, mace ko tana da hankali da ilimi babu mai son kishiya, kuma shi kishi halitta ne, don ko mu maza ba mai son ya ga ya haɗa budurwa da wani. A ƙarshe zan ce akwai kuma son zuciya. Sako daga Suleiman SMD.
Abinda yasa yawancin mata ba sa son kishiya shine akwai bin son zuciya da kuma tsoron kada ta raba ki da mijinki da ƴaƴanki. Sako daga Najiya Usman T. Huntuwa.
Wani lokaci ba ita ake tsoro ba, halinta ake tsoro. Sako daga Ruqayyat Abubakar Adam.
Saboda rashin adalcin maza, while Allah subhanahu wa ta'ala ya hada cewar ku auri mata hiye da daya, amma sai idan har za ku yi adalci. Sako daga Ummul Khairi Abbakar.
Yau da gobe, a gaskiya abin da ya sa mata ba sa son kishiya shine saboda sau da yawa miji kan yi wa uwar gidansa kishiya sai ya fifita amarya akan uwar gida. Sako daga Jafar Muhammad.
Yau da gobe, wani lokaci laihin mu maza ne da rashin adalci, ga matan kuwa wani lokaci rashin sanin muhimmancin abu ke zama ne. Sako daga Lawali Manchester Kamba.
Dalilin da yasa wasu mata ba sa son kishiya shine sau da yawa ana auro amarya sai hankalin mai gida gaba ɗaya ya koma kan amarya. Uwar gida ta zamo juji, wanda wani lokacin zaka ga mai gida ko abincin uwar gida baya ci, ballantana har ya bata wasu haƙoƙin da shari'a ta wajabta masa ya baiwa uwar gida. Daga ƙarshe har saki na iya biyowa baya saboda kawai yayi sabuwar amarya. Ko da ko uwar gidan na da yara sosai, tsakaninta da mai gida ba zai hana shi yayi watsi da uwar gida ba. Wannan ke sakawa wasu matan tsoron kishiya. Sako daga Garba na halikan ba.
Rashin gaskiya da cewa basu dauki aure a ibada ba, mace ita a kullun tunaninta ta mallaka. Sako daga Nafi'u Musa.
Kun gan ku gidan Radio VOA kun fiye shegantaka, me ruwanku da maganganu akan auren mu, ko kwanaki kun yi makamancin haka? Ku yi naku mu rike namu, kowa ta su tafi sheshi. Sako daga Muktar Usman.
Wai Malam Muktar, wannan kalmar shegantaka ba ta nauyi ba kuwa, Jamila.
Gaskiya.
To, mu dai aikin mu na gyara kayanka ne, kuma gyara kayanka bai taba zama sauke mu raba ba.
Gaskiya.
Rashin ilimin addini ne Ummul Aba'isin kin kishiya. Sako daga Haruna Lawan Hammado.
Salam yau da gobe. Wannan kiyayya da mace ke nunawa na kin son ai mata kishiya wani lokaci daga miji ne. A lokacin da take budurwa, idan suna hira sai ya nuna mata cewa ai ita kadai zai aura, daga baya kuma sai ya canza. Shike sa mace ta yi kememe ba za ta bari a kawo mata kishiya ba. Ku huta lafiya. Sako daga Lawali Ibrahim Ladan.
Saboda mahi yawan maza ba sa adalci. Sako daga Fa'iza Abdulrahim Bindawa.
Yau da gobe, ai mace sarauniya ce a gidan mijinta, saboda haka tana ganin in an mata kishiya tamkar an rage mata karfin mulkinta ne. Sako daga Suleiman Yahaya Rubadu, College for Legal Studies, Yola.
Ai ba mai son kishiya, ko da mazan ma ba sa kaunar kishiya. Sako daga Aqibu Abdulwahab.
Yola haka ne.
Ba mai son amince
baki da akwai wanda yace ai ko maza ma ko su maza ba sa son su hada budurwa da wani
sosai, kuma gaskiya ne
tsakani da Allah. Idan da a ce mata mu aka bawa izinin ikon mai maza hudu,
wai
da kin ga kashe-kashe da takwabi da kibiya da harbe-harbe, an kashe juna sosai.
To ai shine
saboda haka Allah ya kara mana hakuri mata.
Amin. Yanzu kuma ga zauren matasa kuma jagorar muhawarar Hassan Maina Kaina tare da abokan tattaunawar shi za su ci gaba da duba hanyoyin wanzar da zaman lafiya da kawar da fitina tsakanin kishiyoyi.
Idan mai gida yana son zaman lafiya a cikin gidansa, daga gare shi ne. Idan ma baya so fitina yake so, daga gare shi ne. So in kaga irin wannan abin ya faru daga mai gida ne.
To amma Khadija ana cewa wani lokacin kamar yadda wasu ke cewa shi wannan agwar kan matan mai gida kan samu sauki ta wannan dalilin, haka ne kin amince da haka?
Wani zubin haka ne, wani wajen kwa ba haka bane.
Haka ne?
Dalili kuwa shine duk lokacin da aka ce mata sun hade kai, to akwai makarkashiya a ƙasa. Saboda wani zubin mata za su hada kai ne ba dan fa suna son junansu ba. Kada ka manta fa, mu mata muna ikirarin cewa dubba kishiya ko ta sana'a ce ba ma santa. To amma kuma ta zama mana dole, kuma dole mu haƙura, saboda matan manzanni ma suka yi kishi balantana mu, amma kuma su sun yi kishin su da tsafta, amma kuma mun bata abun. To me zai hana ku mata mu haɗe kanmu mu gyara abubuwan da muke yi a rayuwa?
To Samira,
sharshin da zan akai ga mu mata ne. Gaskiya a lokacin da kuka fahimci mijinku inda ya dosa, ya kamata ko me kuke ku dawo ku daidaita, saboda yaranku so za su taso su ga abin da kuke aikatawa. Kun ga kaga bai daidai ba, za ku hada kanku domin ƴaƴanku in suka taso za su hada kansu su ma. An banda ma mu abin mu mata da kishi, mata biyu yana da daɗi, domin in waccan bata jin daɗi wannan za ta taimaka mata su aiki tsakar gida. So gaskiya mata abin da zan ja hankalinsu mu nutsu mu san abin da muke yi. Kai ma namiji kuma duk amana ce Allah ya baka su, bai kamata baka dinga ɗaukan maganar wannan kana kai waccan.
A baka tsari?
Na'am. Ka gane Hassan Maina?
Eh.
Watan wani lokaci idan kaga mata sun hada kai a gida, to gaskiya suna son su cuci mijin ne wani lokaci. Wani lokaci kuma a'a, akan samu mata waɗanda na datsu ne tarbiyyar su tun a gida, sun samu wannan tarbiyyar din. Kuma domin duk mace da za a kai ta gidan miji zai yi wahala ba a mata nasiha a cikin gidansu ba. Ki zauna lafiya lau da ƴar uwarki, menene aure ba wani abu ne kaza kaza kaza. Akwai kuma masu kawo shawarori in ta miji ki mata. A magana gaskiya akwai wallahi masu cewa sai masu shawara ba da shawara arziki sun zo, sannan masu ba da shawara tsiya su zo.
Surware.
Ka san filin tsiya wani lokaci tafi daɗi.
Haka ne?
Ina gaya maka.
Gaskiya ne.
Za ka ga an samu mace mai lafazin tsiya in ta zo wurin wanda ba san abin take yi ba, ta dinga zaffafa mata kaza kaza kaza. Wata fa takan samu baka ne fa in ta zo farko dan ba ni guntun goro nan. Sai ban da gundu cikin gani. To da ni shiga ɗakin ta ko hasa buri ta bani. Ke kina nan zaune, ke ko sadana ta miki maguntun goro ba babu. Amma sai ɗakin da jeyi gani hasa buri ta bani. Dan dai kawai ta barka ta hag ma gida ta lalata ma tsari. Karkaran kan ka kila ka fita ka bar su lafiya lau kana dawowa sai ga gida lalace. To ni kiran da zan yi anan musamman gare mu mu maza, gare mu su kuma mata iyayenmu, duk da wallahi gaskiya kishi gaskiya ne an san ba daɗi, amma dole ne mu yi hakuri a zauna lafiya a cikin gida. Idan aka zauna lafiya, zaman lafiya shine yake kawo namiji ya fita ya samu abin arziki har ya kawo a gida. Domin akwai namijin da in ba zaman lafiya a gidan shi, ko ya dawo daga aiki sai ya zo da shiga kofar gida sai ya tunanin to mai mai ma zai yi
sai ya yi indomie ko kuma kurwa nan gumba shayi.
To ya da abu ga ai ya da mu da shayi, wai mu da dubu da shayi ga ga abu mai ba gaskiya.
Gaskiya ne wannan.
To ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya.
Amma Khadija gaskiya ne maganar nan?
Gaskiya ne, saboda idan kaga mata biyu sun hade kai ko to akwai dalili me bi ko suna so su dan wanki wani dan kudi a wajensa ko dan lasisa haka, ko dai suna so su anko dai haka na makota. Saboda majority wankar da ake baya wuce anko ko wani abu ko bikin wance, bari mu yi hidima mi kaza. Ka san bid'a na mata akwai abubuwa dai da bai zama dole ba, amma mun mai da shi dole. Haka ne
Samira, yanzu a samu mata biyu ko uku ko hudu a cikin gida suna da miji daya, kuma ana zaman lafiya, kuma ce lafiya ce ta kan haka babu na a karkashin kasa.
Gaskiya inda za a tara mace daya har zuwa hudu gaskiya ba lafiya ba, din da kowace akwai nufinta a zuciyarta, za ta nuna maka faran-faran a fuskanta, amma gaskiya a zuciyarta ba haka yake ba. So na ga ita daya ta yadda da daya, amma daya ta yadda da su, amma su ba haka ba. Tunda akwai wata da aka yi a nan kusa da mu, su hudu ne wallahi, mijin dai ya fi son kuma amaryan, su kuma ba sa son ta. Ba wanka ba ne, kowace tana kowace tsaf-tsaf take. So amma su kuma sun ɗauka rantsana sun ɗora mata daga ita har ƴaƴanta. Hakuricin ma da suke furtawa wallahi sai sun gabayanta sai sun gami, kaga wannan ma ai ba shi da daɗi. So gaskiya mu dai mata abin da zan gaya mana mu rage da kishi kawai.
Alhaji Abubakar Gambo, menene muhimmancin mata su yi zaman lafiya tsakanin su? Menene kuma muhimmancin a dan ta da kula kadan?
Gaskiya duka suna da muhimmanci. Domin abin da yasa muhimmancin zaman lafiya a gurin mai gida shine idan ana zaune lafiya duk al'amuran gida yafi zuwa mai da sauki wani lokaci. Wani lokaci kuma idan ba a zaman lafiya yafi samun sauki. Saboda haka kaga muhimmancin rishin zaman lafiya a wajen miji yana da illoli da yawa. Amma zaman lafiyan yafi, ko da za su wanke shin su wanke shi su zauna lafiya ba damuwa. Amma wasu matan su ba yanzu fa matan yanzu ba suna aure wasu saboda Allah bane, kuma rishin zaman lafiyan nan su suna ganin shine zai kai musu cimma burin su. Domin wata diyan da take kullun bata kita waye gari ta ji an ce wance ta mutu ba. Shekaran jiya na gani nan Kaduna aka tura wata baiwa Allah ta dauki direba sun tafi makabarta da laya da kwai da waye waye suka tura a cikin kabari da daddare karfe 1 da rabi na dare. Da aka bi su da gudu aka dauki wannan kullun, ga sunan matan an rubuta an ana sharhi ana dai roƙon Allah ya raba su kaman yanda wannan wanda ya mutu ya bar duniya, haka ita ma wacce Allah ya raba ta da mijinta da ƴaƴanta. To kaga wannan mata ai to sai dai a musu addu'a Allah ya shirye su. To mafi akasarin mata yanzu ba sa san kishiya, so ba su kishiya ta mutu ba. To kaga ko da sun yi zaman lafiyan nan to suna nan fa ta ƙasa da miya ta ciki na ciki. Amma shi kuma mai gida in an dan halmu tsahan dan yamu dadin nan za a ga ma wata rangirgin da mata ce ta ma yahe kudin jefa ne kawai sai ne yake jini kawai ka gudda maka. To ga gani shi ya samu akwai alfanu da ya samu ta wannan bangaren.
Kun kusan cewa mahi yawan maza masu mace hiye da daya ba su fahimci abinda ake nihi da kalman nan ta adalci ba? Kun san cewa da yawan su ba su ma gane me ake nihi da yin adalci tsakanin matansu ba? Wanda ya amsa mana wannan tambaya shine Malam Muhammad Hadi Musa, ƙwararren masanin ilimin zamantakewa a Kano, Najeriya.
Abu na gaba shine wato transparency, mu ce bude duk abin da zai yi shi a bude, a kasa shi a faifai. Mun sa ni na tashi na ga yadda ake yi a gidajen yayyen mahaifina, duk abin da aka kawo a tsakar gida ake baje shi. Ba zai kama shi mai gidan ya shiga da shi ɗakin wance sannan ta raba wai sannan ta fito da shi sannan ta zo ta bayar, ba za su yadda ba. Yadda aka zo da shi babban gida ne da muka gani irin na yayyen iyayenmu, a tsakar gidan nan haka za a zo a raba shi. Kai hatta nama da a ce naman miya, to wannan naman in aka kawo ko shi mai gidan ya kawo ko kuma kowaye ya kawo, ba a shiga da shi ɗakin kowace mace. Nan tsakar gidan anan za a kasafta shi, in gyara shi ne anan za a gyara, in dafa shi ne anan gurin madafa anan za a dafa. Kuma ba za ta dau kula ko kwano ko tukunya ta tafi da shi ɗakin ta raba ta aiko wa kowa ba, anan za a yi. Ka fahimce ni? Saboda haka shi transparency bude abu a fili abu ne mai kyau. Ko da an zo da abu aka ce kwano da rufi mai sa fada, yaya zaka zo da abu a cikin leda a ramma mai gida ka shiga da shi cikin ɗakin hajiya, kuma sannan hajiya wai ta raba tare da ba kowa ta fito ta ce wai ta yi daidai? Ai ba kai daidai ba, ka so a zauna lafiya ba. Waccan za ta ji a zuciyarta cewar an kulle wani abu, za ta ji wannan abun fa bai kai iya yadda yake ba. Amma in aka zo aka baje shi daga kuɗi da kayan abinci da kayan sallah, duk haka ake yi. Ko ina ne in aka zo aka zauna ka siyo omo da sabulu sai a kirga sai a ce to wannan zan zo kan wannan equity, a nan dai din ake rabawa kowa ya gani. In za ka yi wa matarka kyauta saboda wani bajinta a cikin matanka da take yi ya burge kai baka sha'awa, kai da ita a ɗaki kuma sai ka dunkule kyautarta ka bata. Amma duk abin da Allah ya shardanta cewar za a yi wa kowa na cikinsu, to a gaban kowa za a yi. In ba a yi shi a buɗe ba to wata za ta rinka sa zargi a cikin zuciyarta. Sai abu na gaba shine adalci. Shi adalcin nan ba ma iya fassara shi har yanzu. Akwai bambanci tsakanin mu a Hausance da muka aro la kalmar Larabci. Adalci ba ɗaya yake da Turanci ba. Turanci an fi fasa shi, ko kuma dan Larabcin na ba wani Larabci ba ne. Wataƙila Larabawan za su iya gaya min in na faɗa abin da nake so na faɗa, za su iya gaya min abin da nake so in faɗa da Hausan. A Turanci ana kiransa equality da kuma equity. Equality shine ka zo da naira 10 kana da yara 10 ka ba wa kowa naira 1-1 su 10 naira 10 kenan ko ba haka ba equality kenan amma a cikin mata a aure ba equality ake yi ba equity ake yi equity ake yi kana da mace doguwa mai kiba tana buƙatar turmi da rabi sannan turmin atamfa da rabi shine zai rutsa ta yi mata zani yi mata riga yi mata mayafi kana kuma da wata karama siririya ita kuma bata cin turmi ba daidai bane ka ce ka ba su turmi turmi domin kai a ganin ka equality kai amma addinin musulunci waye wasa da hankalinsa ya wuce wannan tunanin da kake ganin turmi daidai ake nufin ka ba su ba haka ake nufin ka ba su ba equity musulunci yake so kai daidaito gurin bukatun su ka fahimce ni ba za ka zo ka ce kowa abincin naira 10-10 za ta ci da safe ba misali alhalin wannan in ta ci na 10 sai ta rage wannan kuma sai ta ci na naira 60 zata zai mata daidai kuma sai ka ce ai saboda equity dole sai ka ba su naira 10-10 ko kuma ka ce tunda wannan na naira 60 ne zai ishe ta to wannan ma sai ka ba ta na naira 60 ita kuma yayi mata yawa har ta barnatar da shi lalle ya kamata mai sauraro ya fahimci wannan idan namiji ya ce equity zai ba za a zauna lafiya da shi amina equality zai ba za a zauna lafiya da shi yana tunanin cewar yayi adalci a gidansa zaka ga mace da yaya 8 an bata daki daya amarya ta zo bata haihu ba an bata daki daya ba daidai bane mace mai yaya 8 sai a bata dakin ta a bata dakin yayanta wacce kuma a bata dakin ta ita ma in danta ya ta haihu ko a kashi dakin yara ko kuma shi ma a mai dakin ta amma kowa dakin ta daban ko kuma kaga mace mai yaya 8 an bata buhun shinkafa amarya ita ma an jingine mata buhun shinkafa ba daidai bane mutane suna tunanin equality suka yi kuma ba equality ake nema ba equity ake nema haka zalika an zo rabon sabulun wanki sai a debi sabulu sanda 10 a ba wannan a debi sabulu sanda 10 a ba wannan ana tunanin quality akai ba haka bane bil hasali ma kamata ya ce duk randa mai gida zai yi rabo tsakanin matansa to ya fara yi wa ƴaƴansa rabo in sabulu ne ya ce to kowane dana ɗaya yana da sabulu guda idan ya gama sai ya ce to kowace mata tana da sabulu biyu shikenan an zauna lafiya amma mai ƴaƴa 8-10 taga ka bata abu daidai da mai ƴaƴa biyu ba za a zauna lafiya ba kana tunanin cewar equality kai kamar yadda kaga ba za ka ce kana da ɗa saurayi dan shekara 18 da yarinya budurwa 16 kana kuma da wata matar tana da jaririya 'yar shekara 1 a hannunta ka ce za ka yi musu yadin sallah iri ɗaya wannan zai ci yadi 5-6 shi ma wannan ka ce yadi 5-6 za ka sai masa kaga ai ka zama wawa ba hankali a cikin abin to kaga equity kenan ake bukata so a tsakanin mata abin da ake bukata shine equity kuma equity din nan za a yi shi transparent a gaban kowa za a yi shi a bayyane a gaban kowace za a yi shi tare da yin bayani ba a yin abu tsakanin mata ba a yi bayani sai ta ba ya dani ban zo danki shi ba aure alkhairi ne zama da kishiya ba illa ba zafi da kanka ko ni ko kuwa amarya
Jamila.
Na'am.
Wani hankalin ki ne. Kin dai ji wannan muhawara da Hassan Maina kai ne jagoranta tsakanin Khadija, Samira, Abubakar Tsari da Alhaji Gambo. Sannan kuma kin ji bayanin Malam Hadi. Amma yanzu a cikin bayani ina ga Alhaji Gambo ne ya yi magana cewa a cikin irin zaman dai da ake na kiyayya tsakanin kishiyoyi ya ce a Kaduna. Shekaran jiya wata ta je makabarta ta binne laya da kwai da dai abubuwan tsubbu dai. Kuma aka sa a cikin kabari. Aka lura sun je wurin sai wasu suka biyo su. Suka bi su sai suka je suka tone a cikin haɗin da aka binne akwai sunan kishiyarta kenan. Ta sa wai an roƙi Allah yadda wannan mamacin da ke kwance a cikin kabari ya mutu ya bar duniya. Haka Allah ya raba ita wannan matar da mijinta.
Subhanallah.
Kenan daga nan ne aka fahimci cewa kamar wata kishiya ce ta yi. To kin ga irin waɗannan abubuwa. Irin waɗannan ni da farin harko da ke a ganin ki me yasa mata suke haka.
Zuciyar.
kin gani daga gani cewa zuciyarta bata fahimci ba ma menene har ya kai ta yin wannan, amma gaskiya ana yawan magana cewa kishi kishi ne. Ina ganin cewa da akwai rashin fahimtar ma da ganewar menene shi kishi din, kuma tun farko ma ya akai ma da aka halitta wannan abun kalmar Hausa tai amfani da kalma haka ta kishiya. Tun farko ma daga jin wannan kalmar ba so zaman lafiya ba, saboda duk abinda kake mishi kishi ai ba zaka so ba zaka ba abin jin dadi bane ba.
Gaskiya inda an ce aboki ya zama,
kuma
kinga akwai mun ki mun so dole ne akwai karancin ilimi daga bangaren mazan da kuma bangaren mu matan
sosai,
saboda daga bayanin da Malam Hadi yayi kinga inda yayi bayanin kalmar adalci.
Gaskiya
kalmar adalci misali kamar babban mace kamar ni haka a ce ina da kishiya ko abokiyar zama yar karama kamar ke, sai a ce mijin mu ya baki turmin zani ɗaya, ya ba kin san turmin zani ɗaya zai ishe ki, amma ni dole zai bani turmi biyu.
Gaskiya
amma idan da mijin zai yi hakan ya bani turmi biyu, ke sai ki maida matsala.
Gaskiya saboda ai ba daidai bane,
ka auro ni yadda ka auro ta haka ka auro ni.
Gaskiya to kin gani wannan ma ba tsari, babu fahimta daga nan ma. Amma ni fa ina da tambaya anan, gani nake yi shin kafin namiji ya je ya ce zai saki aure bayan ya riga ya aure matan nan tashi ta farko, idan ya tashi zuwa neman auren nan, yana neman, yana gaya wa matar shi ta gida cewa fa yanzu fa yana da ra'ayin saki neman aure, zai rika fita hira
Jamila,
da komai.
Na gane tambayeki, amma ni ba malama bace kuma ba ni da wani ilimi na zamantakewa jama'a haka, amma ni a gani na yarjejeniya ai aure yarjejeniya ne
sosai.
Miji kamar saurayi da budurwa kan su ya aure, magana ta nuna har aka zo za a zauna ai aure ya kamata. To kinga ni addini na ya amince min in aure mace hiye da daya, ina gaya miki wannan ne ba wai dan zan yi ba, amma tanaiwa nan gaba zan aure ki, tanaiwa nan gaba zan buƙaci ko kuma wata hujja za ta taso yadda zan nemi ƙara aure. To kinga tun nan mace idan ta yarda, yawa idan ta yarda ta ce eh ta yarda ba damuwa, idan bata yarda ba kinga ni sai ta ja ai sai nemi wata. To amma tun harun harko ni a gani na da wuya kiga saurayi da budurwa an yi wannan yarjejeniya, kawai ana tare kamar yadda wani ya amsa mana ne a cikin tambayoyin da muka yi, yace lokacin hira zai nuna mata ai duk duniya ba wata sai ke. Ana nan mace ta sakankance ta ai ya biyu uku hudu biyar, ta tsuha hata jiki ta fara saki zai ga kai da saki zai hango wata ya je auro. To kinga dole ne
tun daga nan ma, to kinga ni ba so zaman lafiya ba,
saboda
dalilin da ya sa shi ma neman
sosai, dole ne a samu matsala. Amma an tun da harin harko ka ce ni ga aniyata, kuma shikenan.
Gaskiya
kenan, saboda mu mata abubuwa mutane ba sa, amma idan kai wa mace bayani ta fahimce ka za ta yadda, in ta yadda nan shikenan.
Amma ni da ko wata matsala da nake da ita, kin gani ayar Qur'anin da ta halitta wannan a nemi aure din nan,
na wace miki ne ba malama
na sani, kawai tattaunawa ai muke yi game da duk lokacin da mace ta dan yi korafi game da harkar kishiya, sai a ce tana musu ko tana neman ta haramta abinda Allah ya halatta.
Alhali kuma sau da yawa a cikin Qur'ani zaki ga Allah madaukakin sarki yana cewa kamar wannan Alqur'anin na saukar da shi ne ma domin ku abin tunani ne.
Yawa
da wannan tunanin ana nihin tunani ne mai zurhi, wanda za ka yi tunani har in je in tambayi wani masani ya mini bayani sosai.
Amma duk lokacin da aka kawo wannan maganar ko tambayar, sai mutane su fara cewa to kana neman ka haramta abin da aka halatta kenan.
Tarkashi, to lokaci ya fara daga mana hannu. To idan Allah ya yarda za mu ci gaba da wannan tattaunawa, wannan muhawara, ko ba a nan ba dai, da dai irin yadda muke kawo muku akai-akai. Masu saurare, iyakacin shirin yau da gobe kenan, sai gobuwar haka da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabiru Faiki
da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Jonah, ni ce Halima Jumarauke, sallama da ku, sai gobuwar haka da izinin Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.